أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله ملوكي دي ساكي هذا معاونا مريتي نا لتنين هودي نيكو كو بير لا إله إلا الله بير غا وتر رمضان نا دوكا هودي ني نعم بير غا وتر رمضان اشيكارا تا 1439 ن هجرة منزو صلى الله عليه وسلم وند كوما شيني 21 غا وتر بير اشيكارا تا 2018 لسافي ميلادية. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a wannan rayuwa mai sauki mai saurin tafiya. Wannan yini zamu tashi a karatun da muke na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Zamu tashi a fadin Allah madaukaki kamar da muka jima'a ya karanta fadin sa, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. wannan aya ita ce aya ta farko a jerin surorin Al-Qur'ani da ayoyinsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunansa Al-Alam, wato sunansa Muhammad. Fatiha babu ambatan, suratu Al-Baqara shi ma babu ambatan, illa dai akwai siffofinsa Rasulullah sauransu da makamancin dai siffofi da dama Allah maduki ya saba ambatar manzansa da shi. Amma ambatansa da sunan Muhammad wannan shine karo na farko. Bayan nan a suratu Al-Ahzab Allah maduki ya ambata ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Suratu Muhammad haka ya ambata alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'maluhum alladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim. Shi ma kun ga ambaci sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma suratul fath ayata ta karshe Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u alal kufari ruhamau bainahum. Duk a waɗannan wurare babu inda Allah maduki yayi amfani da lafazin nida'i cewa ya Muhammad, illa dai ana ya ambace shi da sunansa saboda wata hikima. A kowane wuri kuma akwai hikimar da take nuna haka din. A wannan wurin babban abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya nuna shine bashariyatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa annahu mithlu ghayrihi min al-anbiya'i war-rusuli alladhina sabaqa lahum wujudun fil ardi thumma matu wa faraqu hadhihi al-hayah. Babban abin da Allah madauki yake so nuna mana a wannan aya cewa manzon sa sallallahu alaihi wasallam mutum ne, kuma kamar da sauran manzanni suka go gabanin sa, akwai manzanni da annabawa Allah madauki ya halice su a wata fatara ta rayuwa, an same su a wannan bayan ƙasa kuma sun rayu, sannan kuma da lokacin su ya ƙare da Allah ya rubuta cewa za su rayu a duniya sun mutu sun tafi. To kuma tafiyar tasu ba ta nufin ƙarshen manzancin, saƙon ba ƙarewa yake saboda tafiyar tasu da zuwan su lahira ba, ko kuma hayat barzakhiyya. To shine Allah madauki yake cewa wa ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane, ma'ana ba wani abu ne sabanin yadda kuke tunani ba, ba wani abu ne yadda kwakwalwarku kawai take gaya muku ba, ba wani abu ne daban yadda kuke zato ba, illa cewa shi rasulun manzo ne shi. In an ce ba wani abu bane, ba magana ce irin ta Hausawa a ce wani ai ba komai bane, ana nufin ba shi da daraja makaskanci, a'a Hausar ba haka take nufi ba, ana nufin bai sabawa abin da yake na haƙiƙa ma, ba yadda wani zai zato ko Allah bane, shi ba Allah bane, shi ba mala'ika bane, shi ba aljani bane, amma manzo ne. Manzo kuwa wannan manzon ya nuna mana ma'ana daga jinsin manzanni da Allah ya saba aikowa, shi yasa da yake cewa qad khalat min qablihi ar-rusulu, alifin da lamun da Allah maduki ya sanya a ar-rusul, bai ce qad khalat min qablihi rusulun ba, wanda shi ma ma'anar ɗaya zai bayar, manzanni wasu manzannin irinsa sun wuce. To qad khalat min qablihi ar-rusulu yadullu ala annahu akhiruhu, tunda aka san alifin da lamun ma'ana manzannin gaba ɗayansu sun gama wucewa, shine na ƙarshe. A wannan kalmar akwai maganar tabbatar da cewa shi manzo ne kamar sauran manzanni, sannan kuma cewa manzanni duk wanda ake cewa manzo, wanda aka san manzo ne shi, to duk sun kare sun wuce, shi kuma shi ne na ƙarshen su, shi ne zo a bayan su. Malamai sun hangi wannan a cikin wannan alifin da lam din kawai, wannan kenan. Sai Allah ya ce afa immata, yanzu shin ma'anan khalat shine shudewa, wucewa. Qad khalat min qablihi ar-rusulu, manzanni sun wuce gabanin sa, ma'ana sun zo sun rayu, fatarar su ta rayuwa, ma'ana kwanakin da Allah ya ba su na ajali ya kare, sun bar duniya. To afa in mata, yanzu shin in ya mutu, wannan ya nuna ashe manzo yana mutuwa. Abubuwan da aka ambata nan a guda biyu da aka ce afa in mata au qutila, yanzu shin in ya mutu ko aka kashe shi, bana in ya mutu, mutuwa wadda aka sani dai ta ɗabi'a ko sakamakon rashin lafiya ko makamancinsa, ba wani ne ya kashe shi ba, ko kuma aka kashe shi, to kun ga waɗannan abubuwa biyu an faɗe su ne saboda suna cikin abubuwan da zai yiwu su auku a kan manzo, da ba zai yiwu su auku ba, da ba za a ambace su ba, bal na farkonsu ma ya auku, mutuwar ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya mutu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kai mai mutuwa ne, ana gaya masa wannan a lokacin da bai mutun ba, cewa lokaci zai zo za ka mutu, kuma su ma masu mutuwa ne, ma'ana lokaci zai zo za su mutu. Duk wanda suke cewa menene kaza menene kaza akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi kuma wannan auqutilan bai auku ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kasancewar rasuwa ne sallallahu alaihi wasallam, rasuwa ta rashin lafiya, da haka ba kashe shi akai ba, tare da cewa akwai malaman da suke ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar tasa sakamakon abin da ya ci ne na naman bayahudiyan nan ta Khaibar da ta aiko masa ta sa sunmu a ciki har ɗaya daga cikin sahabbai da ya ci take ya rasu amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara bai hadiye naman ba ya bakin sa yasa ya furzar naman da kansa ya gaya masa cewa akwai sunmu a cikin sa shine sai furzar da shi to wannan abin da ya taba bakin sa bai gushe ba yana damun sa har ya ambata yana jin sa yana taso masa wannan ciwo din shi yasa wasu malaman suke ambata cewa yana daga cikin abubuwan da suka sabbaba mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ajali ya zo amma dai asali abin da nake faɗa ko muke so mu gane anan shine waɗannan abubuwa guda biyu dukkanin su an faɗa ne saboda munkina don haka ashe a halin yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da rai a wannan duniya din wannan rayuwar da muke irin ta mu shi ya bar ta tuntuni ya mutu a shar'ance ya halatta a ce mata rasulullah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zai tabbata a hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu mutuwa ba kaskanci bane zaka in ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu baka rage masa daraja ba dole bane sai an ce ya faku ko to yayi wafati ya dade ne saboda wafatin shi ma larabci ne na ma'anar karewa karewar rayuwa abinda nake nufi dai shine in mutun ya ce ya mutu ba rashin ladabi yayi wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama saboda babu wanda yake girmama Allah annabi sallallahu alaihi wasallama irin ubangijinsa to kuma tunda ya ambaci wannan lafazin ba mu fi Allah sanin lafazin da ya kamata ba don haka da zargi ne ko suka ne ko rage masa daraja Allah ba zai faɗa ba ku duba yadda Allah yake kare shi in an faɗa masa abin da bai dace ba Allah ne yake tawallin ya kare shi don haka yaushe zai faɗi wani abin da bai dace ba dangane da manzansa sallallahu alaihi wasallam don haka kar ka rika jin laifi ko wani haraj dan ka ce maut dangane da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thabbatat bihi alhadith hadithai da dama sun tabbata da lafazin mutuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara masa daraja Allah ƙara masa salati to shine Allah madauki yake cewa shin yanzu in ya mutu ko aka kashe shi in qalabtum shikenan sai ku juya ya zo da fi'ili madhi ba yana nufin abun ya auku ba da zai mutu tunda a lokacin da aka saukar abe mutun ba ko dan haka maganar natijar da za ta biyo bayan mutuwar tasa har a ce an yi wani abu na inqilabi alal aqabi bai auku ba tunda dama ita ma abin da ke sabbaba hakan wato mutuwar bata auku ba a lokacin da aka yi magana dan haka abin da Allah ke nufi shine yanzu in da zai mutu ko za a kashe shi shikenan sai ku tsammani musulunci ya kare addinin sa ya kare sai ku juya baya ku bar addini shine ma'ana in qalabtum ala aqabikum sai ku juya bisa dugadiganku wa man yanqalib ala aqibaihi to ku ji duk wanda ya juya baya a bisa dugadigansa ma'ana yayi ridda ya bar addini falan yadurra Allah shay'an to ba zai cuci Allah da komai ba babu wani abu na cuta da yake samun Allah subhanahu wa ta'ala Allah la ya tabarraru shi sannan aka yi amfani da lafazin abdur abdurru la yusibu wa la yasilu ila Allah tabaraka wa ta'ala qad yata'adha walakin la yatabarra kun gane wannan ko ba gane ba yawwa akwai lafazin adha ai za ku ji ana cewa adha me adha shi ma da Hausa muna fassara shi da cutarwa yawwa a larabci ma'anarsa ko munanawa ko wani lafazi dai ko wata kalma da ba ta nufin lalle ya zama wata cuta ta taɓa zatin abu don hakan an ce tabarruri shine cuta da damuwa ko ciwo ko rauni ko wata naƙasa ta shafi mutum ko wani abu to Allah subhanahu wa ta'ala babu cuta da take samunsa babu wani abu da ke taɓa zatinsa ko wani naƙasa bal kammalalle ne shi a zatinsa da siffofinsa amma maganar adha Allah madauki ya yi amfani da ita innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu lalle masu cutarwa kun ga sai aka wannan mu ne a Hausa muke cewa cutarwa amma cutar bata isa ga Allah ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake siffanta mana mala'iku ne cewa mala'iku ba sa san warin tafannuwa, ba sa san warin albasa, ko idan suka ji suna samun adha. Lafazin adha akai amfani da shi, ba lafazin cuta ba, ma'ana za su ji ba sa san sa. To Allah madaukaki bayan sa suka masa abin da baya so, to wannan shine adha din. Amma wani abu ya shafi zacin sa na cutarwa, wannan baya aukuwa. An fahimci bambanci tsakanin adha da dara? Yauwa. To don haka duk wanda ya bar addini ya juye baya daga addinin Allah ya yi ridda, to falan yadurra Allah shay'a, ba zai cutar da Allah da komai ba. Shay'an din nan bayani ne na gwargwado. Yauwa, bayani ne mai na gwargwado, ma'ana falan yadurra ai hadha alladhi inqalaba ala aqibaihi, wannan da ya yi ridda ba zai iya cutar da Allah ba. Wannan shay'an din ma'ana ba zai cutar da shi komai ba ta bangaren wato gurgudu, komai kankantar cuta ba za ta gaggare shi ba. Shi ne abin da ake ne, ba ana nufin ba zai cutar da shi da wani abu ban da wani abu ba. Na kira sai da ta shafi komai da komai, komai din na cuta ba zai goga Allah ba. Kowanne irin gurgudu, karami ko babba ko matsakaici, shi ma ba zai kai ga Allah ba. Ma'ana dai Allah subhanahu wa ta'ala cuta ba ta samun sa. An fahimci abin? Sai ce wasa yajizi Allahu shakirin, kuma lalle Allah zai sakawa masu godiya. Godiya takan kasance da harshe, takan kasance da aiki, aktharuha tafi kasancewa da aiki. Alhamdu tafi zama da lisani, ko yawa da yabo a yabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma mutum zai hada da yabo da shukuru wani lokaci tare. Asalin godiya takan kasance a aiki, aikin mutum ya yawaita aikin da yake na alheri. Takan kasance a dukiya, dukiya godiyar Allah a cikinta shine kai me, kai infaqi fi ta'atillah, kai amfani da ita ka kashe ta wajen da'ar Allah. Zaka duk abin da ya za ka yi sakamakon ni'imar da Allah ya yi maka, to wannan godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma wani abu ne wanda yake ibada ce ta musamman bayi suke wa Allah. To duk masu godiya ga Allah, Allah madauki zai saka musu. Za mu ji dalilin kawo wannan, a rufe wannan a aya da shi. Mu koma asalin littafin Malam Sa'adi, yana cewa ثم قال تعالى وما محمد الا رسول يتي الى قوله وسنجزي الشاكرين يعني نفهم يا كاو bayan wannan ayar da ayar malamin karanta وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الاخره نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين هو تو هل wannan wuri yawa wadannan ayu guda biyu shi zai fassara mana ana yace yaqulu ta'ala Allah madauki na cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane ya sabani cewa shi manzo ne, kuma manzanni hakika sun gabata, min qablihi gabanin sa, manzanni irin sa, dinda shine shugaban su, yafi su daraja, shine sama da su baki daya. To amma manzanni da ake kira manzanni, waɗanda Allah ke aikowa domin mutane su shirya, to sun gabata, dukkaninsu sun wuce. Ai laysa bi bid'in min ar-rusul, shi ba shine farko ba daga manzanni, shine ma'ana laysa bi bid'in, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. To Allah madauki ya gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine manzon farko ba. Tambayar farko duku ne, meye manzo? Ina jin duk kun san wannan. In an tambaye ku menene manzo, meye kuma annabi? Ai ko shi shekara ina jin muna zance akan wannan. Me bambancin manzo da annabi? Na ga sai mun tsaya kai, kowa ya sani, mun wuce kawai. Haka ne? Baka sani ba? Sai manzo zan faɗa mana iya ƙauli rajihi, yau ba sai na faɗi duka aqwalin da malamai suka ambata ba akwai sabanin malamai wasu su ce wannan wasu ce wannan zancen da yafi tafiya daidai da ayoyi da na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi shine duk wanda Allah ya wahayi kuma ya umarce shi ya gaya ma waɗansu mutane da suka riga suka yi imani da shi ko mutanen wani annabin gabaninsa manzo kuma shine wanda aka aiko shi zuwa ga mutanen da suka saba masa a tauhidi suka kangare an gane wannan akwai wasu maganganun da ba wannan makila kaji wani ya ce ba haka bane amma dai wannan malamai da suka bincike akan wannan matsalar sun ce wannan shine zance mafi dacewa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzo na ƙarshe bal huwa min jinsir rusul shi yana cikin jinsin manzanni alladhina qablahu wadanda suka go gabanin sa ma'ana kenan shi mutum ne domin duk sauran manzanni da suka go Allah bai aiko wani abu ba banda mutane an gane babu manzo mala'ika zuwa ga mutane mubasharatan sai manzo mala'ika guda ɗaya mala'ika Jibrilu zuwa ga manzanni su kadai ya ba su sako su kuma su gaya wa mutane an gane amma a ce an ko mala'ika ya rika yawo yana wa'azi ya jama'a ku yi da'a ya jama'a ku yi kaza kar ku bauta kowa sai Allah ba mala'ika ne wannan ba Allah ne ya zaba daga cikin mutane Allah yastafi min almala'ikati rusulan wa min an-nas ko Allah yana zabar manzanni daga mala'iku haka nan kuma daga mutane to manzannin mala'iku sune su zo zuwa ga manzannin mutane iyannan suke tsayawa su kuma manzannin mutane su suke zuwa ga mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hada masa hadda aljinnu an gani an aiko shi zuwa ga as-saqalin to shi mutum ne ba aljanni bane ba mala'ika bane kuma ba shine Allah ba kuma ba shi aka fara halitta ba an halicci wani gabanin sa bal shi an halice shi ne a shekarar da aka fada mana an halice shi an haife shi a shekarar giwaye kuma an san iyayensa da suka haife shi sunansa Muhammadu mahaifinsa Abdullahi shi kuma Abdullahi dan Abdul Muttalib Abdul Muttalib dan Hashim Hashim dan Abdul Manaf har zuwa ƙarshen Abdul Kasani na nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga ashe kenan a dan adamce ba shi aka fara halitta ba na'am saninsa a cikin ilimin Allah na fil azal a matsayin annabi kuma a matsayin manzo yana nan a ilimin Allah Allah ya san da shi ya gaya ma kuma annabawa ma kafin a halicce shi cewa akwai annabi haka tun annabi Adam ba a halicce shi ba Allah ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne haka in zancen ilimi ne na fil azal wannan gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a ilimin Allah tun kafin a halicci annabi Adam amma in ilimi ne na wujudi to wannan ba a same shi ba sai lokacin da hakikanin sirarsa ta tabbata cewa ga yadda aka haife shi don haka mutum ne mutane ne suka haife shi kuma daga tsatso mai tsarki wanda ba taba samun masu zina a cikin wannan tsatsan ba an fahimci wannan shine tsarkin tsatsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi babban abin da ya kamata bawan Allah ya sani sannan kuma wannan yana ƙaryata mana cewa shine awwalul makhluqat kamar da zakaranta a wasu littattafai da qa'iqul akhbar da irin waɗannan littafan tatsuniya waɗanda aka gina su akan maganganu marasa asali ba daga bakin mai halittar aka samu ba ina nufin ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mai halitta ya aiko shi ba kuma ba daga cikin Qur'ani wanda Allah madaukaki wanda shine mai halitta ya faɗa ba Allah bai faɗi wannan zancen ba kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallama shi ma bai faɗi ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ka ce masa Allah ka girmama shi ba sai ka ce masa shine na farko kafin kowa ba sannan ka girmama shi duk girma da wani dan adam ya cancanta kai ba dan adam ba duk girman da wani halitta wanda ba Allah ba ya cancanta to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shi dan haka ko ka faɗa ko baka faɗa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa ta wuce wasa amma ba sai kai ƙarya ba ba sai ka kirkiri hadisan ƙarya ka faɗa ba, yadda in aka ce ba haka bane kuma ka ce an rage wa annabi daraja. Wannan rashin adalci ne kuma da ake samun sa abun wanda bai tarbiyantu da ilimi ba. Allah kyauta. Malam yace ga biki cewa wazifatuhum tablighu risalati rabbihim, aikin waɗannan manzanni shine isar da manzancin ubangijinsu. Ashe suna da ubangiji ba su ne iyayengiji ba, su manzanni baki daya. Aikin annabawa manzanni shine su isar da sakon da Allah ya ba su kai wa mutane. Wa tanfidu awamirihi, da kuma zartar da umarninsa. Duk inda yace ai kaza to su zartar su je su yi kaza din nan akan mutane. Laisu bi mukhalladin, waɗannan abubuwan da malam yake ambata mana a nan gaba daya fiqarat ne masu muhimmanci na aqidar ahli sunnati wal jama'a, wato manya-manyan abubuwa ne da suke karkashin aqidar ahli sunna da take tafiya da qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cewa manzanni laisu bi mukhalladin, ba a bar su sun wanzu a duniya har abada ba, dukkan manzanni masu barin duniya ne. Dan a nuna mana cewa da an yi lokacin da ba su sai aka samar da su, kuma sannan lokaci zai zo za su bar duniya, za su bar saƙon Allah. Aiki suka zo wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma sun isar da saƙonsa bisa kamala, babu wanda ya saɓa wa Allah a cikinsu, kuma sun isar yadda Allah yake so, kuma sun koma zuwa ga Allah. Amma ba a halicce su don su zauna har abada ba za su mutu ba, shi ne ma'anar laisu bi mukhalladin. Wa ma ja'alna li rajulin ko li basharin, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa humul khalidun. Ko ba mu sanya wa wani mutum min qablika, gabaninka, kun ga ba ma manzanni kawai ba, bashar, duk wani bashar sai ya mutu. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, بمسنيا وني متوم غبانك مسنيا مسا الخلد, الخلد شنو البقاء الى الابد ومسنيا مسا با افا امتا تو ينزو ان كا متو شيكنه سو زاسو ونزو ما سو شيوا يا متو يا متو اي يا متو اي با شي كدي بني يا متو duk wani dan adam mai mutuwa ne, to manzanni ma masu mutuwa ne, duk manzanni sun kare kuma shi shine na karshe. An bin jannabi sannan yace wa laysa baqa'uhum shartan fi imtithali awamirillah, to ga wani babban abin shi ma wanzuwar manzanni a ce suna nan ba su mutu ba, ba shine sharadi ba wajen aiki da shari'o'in su da umarnin da Allah madauki ya aiko su da shi. Ma'ana ba sharadi ne wajen biyayya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ya zama yana nan sannan ai masa da'a, sannan ai da'a ga addinin Allah. A addinin Allah an kammala shi, an gama shi. Allah sai kun gane me nake tafi ani, kun fahimta ko ba fahimta ba? Ma'ana karka ce sai manzon yana nan sannan ai da'a ga Allah, a'a, ko manzo yana nan ko baya nan wajibi ne mai musulunci. An fahimci sakon? To dan haka, dan fa'idar wannan zan dan tunasar da mu akan wasu abubuwa na khasa'is na ar-risalati al-muhammadiyya, saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan manzancin nasa yana da wasu siffofi da yake banta da su, wanda ya fita daban daga sauran manzanni da kuma saƙon manzanni da suka gabata. Na ɗaya daga cikin wannan khasa'is din cewa saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gamanne ne, ba iya mutanen wata ƙabila ba, ba iya mutanen wani zamani ba, saƙonsa tun daga zuwansa har kiyama ta tashi shine manzo. Don haka ko yana da rai ko ba shi da rai, saƙonsa yana nan, ba a buƙatar wani ya zo daga baya ya ce zai kammala. Zan zo kan wannan daga baya. Don haka Allah maɗauki ya aiko shi ne zuwa ga annasi kafatan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني لكم رسول مبين, إني رسول الله إليكم جميعا. يوه إني رسول الله إليكم جميعا. سنن الله ملك يتي قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. duk waɗannan ayoyi suna nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na al'umma baki ɗaya. Sannan ya faɗi a hadisi ingantacce shi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyan qabli, an bani abubuwa guda biyar ba a baiwa wani annabi ba gabani na. Ya faɗi abubuwa guda biyar, daga cikinsu ya ambaci an bashi, an sanya masa ƙasa ta zama tsarki, ko ya zama tsarki, don haka duk inda mutum ya samu ƙasa ya yi sallah a kanta, in kuma ya rasa ruwa ya yi taimama, ko sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an bashi shafa'a ceto, sannan manzo sallallahu alaihi wasallama an bashi abin da ya shafi wannan haƙƙi da muke so magana cewa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi kaffatan, annabi wani annabi din daban akan aiko shi ne zuwa ga mutanansa a keɓe, ni ko an aiko ni zuwa ga al'umma baki ɗaya. To ne shine mahallin shahid a wannan hadisi, ai kun san hadisin ne. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ke bambance saƙonsa da sauran saƙonnin manzanni shine saƙonsa ya shafe saƙon dukkan annabawa, daga zuwansa to bai halatta kuma abu wani annabin ba sai shi, saƙon dukkan annabawa da za a ƙaddara yana nan ba a ɓata shi ba, to daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan saƙon ya tashi aiki, wajibi a aje shi a koma abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saƙon annabi Musa ya ƙare, don haka babu aiki da Attaura. Da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam saƙon annabi Isa ya ƙare, babu aiki da Injila. Ga duk mutumin da yake imani da annabi Musa yake aiki da Attaura, to wajibinsa da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje wannan ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya komo cikin ahlul Qur'ani. Saboda me? Saboda saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe saƙon dukkan annabawa. Kamar da Allah muke faɗi, wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi. Wa muhaiminan alayhi shine ma'ana wannan, shahidan alayhi shine mai shaida cewa sauran suna yin daidai, shine mai cewa abu kaza daidai ne a cikin wannan addini. Kaga kenan, ashe shine wanda ya naskin su ya shafe su, shi ake dauka, shi ake kallo, shine mizanin dukkan sakon annabawa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, da annabi Musa yana da rai wallahi bai halatta ba gare shi sai dai ya bi ni, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai ya bi shi. Sannan ya faɗi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wala yu'minu bi illa dakhala an-nar ko illa kana min ashabin nar, babu wani mutum da zai ji labari na ya ji magana cewa ga manzo an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato Muhammadu shine manzo na ƙarshe, ya ji wannan abun kuma ya mutu, ko bai hude ne shi ko bai nasare, sannan ya mutu bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai face ya zama dan wuta, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan, ashe ba a karbar wani sako bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku, wannan manzancin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kammalalle ne, baya buƙatar a cika shi. Shi sakon da ya zo da shi din daga ran da ya mutu ya bar duniya, to bai mutu ba dama sai da sakon ya kammala, kuma sakon haka zai wanzu kammalalle har kiyama, ba a buƙatar sai wani ya zo ya yi masa wani sharhi sannan a gane in ma'ana saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za a iya gane shi ba. Kun gane zance na? Ma'ana kammalarsa ba ta kammalu ba sai wani ya zo, babu wannan abu. Da zuwansa to saƙo ya isa, kuma saƙo ya cika. Shi yasa ai kun ga a cikin Alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala kiran da yake mana shine mu bi Allah mu biwa, mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا سورة محمد كشانت يا ولا تبطلوا أعمالكم duk waɗannan ayoyi suna nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka hada mu da shi mai da'a gare shi mu shiga aljanna babu wani wanda sharadi ne idan bai zo ba addinin bai cika ba ko wani malami ko wani shugaba duk shugaba da zai zo yana zartar da umarnin Allah ne shi yasa kuga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da aka zabi sayyidina Abubakar ya zama khalifa sayyidina Umar ya faɗi wata magana da take ishara zuwa ga wannan abu da muke faɗa cewa dukkan abin da ake so a samu na sako da Allah yake so a isar wa mutane da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kammala abinda sayyidina Abubakar zai yi shine ci gaba da zartarwa irin zartarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba ci gaba da kawo wani sako don wahayi ya kare ba wani wanda za a yi ma wahayi a ce waccan ayar daga yau ta daina aiki hadisin nan da aka taba faɗa yanzu ya daina aiki yanzu kaza ne don haka babu shugaba mai shugabanci da zai ce sai da shi musulunci ya kammala babu wani imami da aka kudurta da wani zai kudurta cewa sai da shi manzanci zai cika shi yasa Allah subhanahu wataala daga cikin khasa'isin khatmun wato daga cikin khasa'is na wannan manzanci wannan magana da muke yi akwai abin da ake cewa aqidatu khatmur risala ko khatmun nubuwa aqida ce ta ahlus sunna wajibi mutun ya yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe shine manzon karshe bayan sa babu wani manzo da zai zo duk wanda ya yadda da wani manzo zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata Allah an fahimci wannan abu to daga cikin abin da zai nuna maka hikimar haka shine Allah subhanahu wataala ya bar addinin sa ya cika ba a buƙatar wani ya zo domin da wani ya zo za a ce me zai yi saboda abu ya riga ya cika da bai cika ba ana buƙatar wani ya zo an gane ne ko ba a gane ba da haka babu buƙatar wani din ya zo daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake so an same shi bushara ce da aljanna akwai ta a Qur'ani akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsoratarwa dangane da wuta akwai a Qur'ani akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafasilin dokoki ku yi kaza ku bar kaza duk na Qur'ani da na sunna ya ishe mu don haka ba a buƙatar wani ya zo ko ya kawo gyara ko ya fito da wata sabuwar ibada wadda za a ce in ba ita ba za a shiga aljanna ba in dai shiga aljanna ake buƙata to dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode shi ya isa malamai suna cewa daga cikin hikimar sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo na ƙarshe kuma sakonsa ya zama na ƙarshe shine sai Allah madauki ya sanya shi bai bar masa da na tsatsansa na cikinsa da yayi wanzu namiji bayan sa wanda ya cancanci a bashi annabta ba duk annabawan da suka gabata annabawan da suka haifi ƴaƴa suna neman Allah ya ba su ƴaƴa ne dan ƴaƴan su gaji annabcin su shi yasa zaku ga galibin annabawan banu Isra'ila iyayen su annabawa ne su annabawa ne ƴaƴan su annabawa ne an fahimci wannan abu da Allah ya so ba za a samu wani annabin ba a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai bar masa da namiji ba ƴa mace guda ɗaya ta bar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bari ita ce Fatima radiyallahu ta'ala anha ƴaƴanta kuma ƴaƴan dan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Aliyu ba ƴaƴan tsatso ne na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sune Hassan da Husayn amma duk da haka a musulunci suna da daraja irin ta ƴaƴa na tsatso na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba fa duk da ba ƴaƴan nan nasa na tsatso jikokin ku duba yadda aka maida su ana bauta musu ku dauka inda ɗansa ne namiji yanzu a ce yana da rai ga ƴaƴansa an san su dan za a koma ana ta bauta musu shedan sai ya zo an ya sa mutane sun yi ta waɗannan abubuwa ne kun gane wannan abu don haka hikima ce ta Allah ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kasar da wannan irin siga din saboda ya zama cewa a bayansa babu wani kuma wanda zai gaji annabci don haka annabci ba a gado shi yasa za ku ga duk wata hanya da ta ɓantare daga hanyar daidai ba abin da ya dame ta irin wannan sakon na khatmun nubuwa ka dauko daga manzan daga masu bin annabci ko annabawan da misali ka dauka yahudu da nasara su abun su basu yadda ma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo bane ballantana su yadda shine manzan karshe a wurin su annabi Musa shine manzo na karshe tare da shiwa suna jiran masihi zai zo annabi Isa mutanen sa su ma sun yadda shine annabi na karshe amma fiye nan zancan yawa to amma me nake so in fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi shine manzo na karshe shi yasa zaka ga duk wata tafiya wadda ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a cikin addinai ba su yadda da wannan sakon ba ka shigo cikin gida kuma a cikin musulmi duk wanda yake so ayi wata bauta ko abu wani mutum daban ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana da wani tawili da ya canza wannan ma'anar ta khatmun nubuwa ko dai yace akwai wani abu ai shi ma ba laifi a karba zai zo ko wani sabon zikiri ko wani sabon salati ko wani sabon tsarin bauta yace ai wanda yazo da shi din ai shi ma jikan annabi ne rike wannan go yawa sai a dauki daraja ta annabta ake so a bashi sai a bashi amma an san annabi sallallahu alaihi wasallam bashi da jika na da namiji sai jika ta dan bangaren ya mace ba kuma suka wannan abun muke ba Allah madauki ya so ya barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zurriyarsa ta hanyar Fatima ne haka yaso amma yana da hikima ta hanyar cewa bai bar masa dan na tsatsan sa namiji ba saboda wannan zancen ne da muke an banci abun yawa to zaka ga shi yasa abun masu shi'a shi'a imamiyya su a wurin su sun biyo ta wata hanya suka malkwado sai da suka rusa wannan aqidar khatmun nubuwa suka ce wajibi ne ala Allah wajibi ne akan Allah tilas ya samar da ko dai manzo ko manzo ko wasiyin manzo ولا يجوز ان تخلو الارض بدون رسول او وصي رسول الى ان تقوم الساعه بهلت بان جي عقيدر شيعه اتي ا قسا بابو منزو بابو kuma wani wasiyin manzo mai tsayawa a matsayin sa domin su a yadda suka fahimci addinin musulunci musuluncin ba zai yiwu ba sai da shugaban da ake ganin sa gashi yayi ruku'u ku ruku'u yayi yaki ku yaki yayi sallar juma'a ku yayi hannun dama ku dama yayi hagu ku hagu in ba haka ba addini ba zai taba yiwa ba haka aqida shi akan haka aka gina ta dan haka basu yadda da manzo ya iso da sako ya bawo al'umma alqur'ani ya basu abin da ya fada na bakin sa na ilmantarwar sa ya bar duniya a ci gaba da aiki da iyawancin din ba shi yasa suke cewa alqur'ani sako ne wanda yake samitun sako ne samitun me samitun baya magana domin la yajuzu tafsiruhu illa min qibali imami ba mai fassara alqur'ani sai imami don haka in babu imami ba zai yi aiki da qur'ani ba kun ga kenan alqur'ani an gama an aje shi kawai yana nan a shelf ba za a karanta ba ba za a gane ba balantan aiki da shi in ka zo ka ce sunna hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce duk wanda ba daga gidansa aka ruwato ba to ba ingantacciya bace sai wanda daga gidansa aka ruwato ta to duk wannan toshe kofar aiki da addinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda a bada damar ai wata bautar daban a bauta wani dan adam imaman nan a maida su iyayen giji a rika bauta musu kuma a ce akwai wata hanya ta sako da za a bauta wa Allah ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga mai shi'a ba ruwansa da dancan sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa ba ita bace a gaban sa saboda shi abin da ya dauka duk abin da imami ya faɗa to manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sawa'un an ganshi a rubuce ko ba a gani ba in aka rubuto musu a littafan su cewa imami ya ce kaza to fa qawluhu ka qawli abihi wa qawlu abihi ka qawli abihi wa qawlu abihi ka qawli abihi har zuwa manzon Allah mana don haka imami na karshe wanda suke cewa akwai wanda babu shi din nan inda yana nan wai in yace abu kaza to babansa askari shi ya faɗa, shi ma in ya faɗa babansa shi ya faɗa, shi ma babansa shi ya faɗa, don haka ko bai faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba, in imamin ya faɗa to manzon Allah ne ya faɗa. Kaga kenan, ashe ba sa buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine sirrin da a riwayoyi al-littafan Shi'a sai dai kaji an ce imami wani ya ce Baqir yani Ja'far as-Sadiq, shikenan abin da za a rawaito maka. Kuma marwayatan ga su Zurara ko da makamantansa Al-Ju'fi da kuma Al-Hakam, abin nan wannan Hishamai ne, Hisham ibn Salim Al-Jawaliki da Hisham ibn Al-Hakam, su ne waɗannan su za su rawaito maka daga Ja'far as-Sadiq ɗin ko Shaytanu Taq, waɗanda duk waɗannan su kuma ba mutumin kirki a cikinsu, amma su ne waɗannan suka rawaito abin da ake cewa wai a imman sun faɗa, kuma shi ake fifitawa akan abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rawaito, waɗanda ba mutanen kirki ba ne, suka makale wa mutanen kirki, imaman nan mutanen kirki ne, suka zo suka makale musu, suka ɗauki maganganu na ƙarya suka sa a bakinsu, suka ce su suka faɗa, a kansu aka gina addinin Shi'a. Shi yasa za ka ga sallarsu irinta daban, alwalarsu irinsa daban, rayuwar komai irinsa daban, babu wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai face Shi'a sun rusa shi. Ya zo da tsare mutunci, tsare iffa, da cewa mutum kada ya zina, an juya zina an bata sunan mut'a, an bata da sura istimrariya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da abu, an ci gaba ana yi. Sallah ba za ka ga irinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alwala ba za ka ga irinta annabi sallallahu alaihi wasallam, mu'amaloli duka gagaba da tsana da rashin imani da rashin tausayi da rashin haƙuri, duk mutumin da zai shi sai ya zama mai gaba da duk ɗan adam, kudu wanda ba mai kan aƙida irin tasa ba, tilas ne ko mutum ya faɗa za ga ƙarya yake, in ya ce ba haka ba ne, in wace gaba ta kai ka ce abokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da shi abokinsa ne, ba kafiri irinsa. Shi yasa kun ga wannan zancen auku tila ɗin nan, jiya na sai na karanta tafsirin Ayyashi, ɗaya daga cikin malaman Shi'a ya ce afa in mata au kutila, ko a kashe shi sai ce wallahi su biyu nan matan nan su suka kashe shi tare da ba iyayensu su biyu. Kun san da wa yake? Da Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar, wai su suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wanda aqidarsa sai wannan ya za a yi tarbiyyantu da san Abubakar da Umar, gashi wannan ƙarya ce tabbatacciya, amma an zo an ɗora mutane a kai suna yadda, ko abu a ce sayyidina Umar shi ya fasa cikin Fatima tana da ciki, na Muhsin shi ya zo ya matsaye ta a jikin bango ya zo ya kama Aliyu sai ya yi mubaya'a ga Abubakar, shi ne ya matsaye ta, kuma duk wannan wallahi wallahi ƙarya ne. Sai a zo a ce gashi nan littafi wani ya faɗa wani ya faɗa, amma ba zai kawo maka wurin a rubuce cewa hakan aka yi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙi, amma duk babban manufarsu dama su sa gabar addinin musulunci a cikin zukatan mutane, su ji ba sa san alkur'ani, don me za ka so alkur'ani, wanda ya zo da alkur'anin gashi kafiri ne, ya cuci annabi, ya zagi annabi, ya kashe 'yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi kaza, ya kwace mulki, ya kwace shugabanci, don me za ka so shi? Shikenan sai ka ji alkur'anin ba shi da kima, ba shi da daraja, ballantana abuwa ce sunna, ya ce dama sunnar ai ta gidan Banu Umayya ce, a can aka kirkira hadisan, haka zaka ji ana gaya musu. Ya bayan Allah, kar ka tsaya ka saurari irin waɗannan abuwa, ka zo ka koyi addini daga Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzancin manzon Allah yana nan har kiyama ta tashi, baya karewa, don haka ba a buƙatar wani malami da in ba shi musulunci ba zai tafi ba. Wannan kuma ban faɗe shi ba da ko, yana daga cikin hikimar Allah, shi yasa a addinin musulunci babu kahnutiyya. Menene kahnutiyya? Irin abin da ake samu a Yahudawa da Kirista, cewa sai an samu wata tabaka, wasu mutane su ne kadai za su faɗi, su za su fassara addini, in ba su ba ba wani wanda ya isa ya fassara addini. A musulunci babu wannan, a musulunci maganar ilimi ne, duk wanda Allah ya hore masa ilimi ya karanta abin muddin da zai faɗi daidai, saboda dama abin da za a gwada din yana nan har yanzu shine alkur'ani, shine mizani. Zaka duk wanda zai zo duk iliminsa in ya zo ya saba alkur'ani sai ce a'a, yanzu wanda ya zo ya ce shi ma annabi ne, a wannan zamanin wanda aka samu a Turawan Ingila suka kawo mutane a India, Ghulam Mirza Ghulam Ahmad
ko wanda ya da'awa ƴan qadiyaniya wanda wannan da'awar yanzu din masu hankali ba sun san ƙarya yake yi ba saboda me saboda an duba qur'ani an gani ba haka bane Allah mulki ya riga ya faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo na ƙarshe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa shine manzo na ƙarshe shine annabi na ƙarshe daga duk wanda ya zo da wani abu sabo za a gane shi a ce ba a so koma da kayanka amma kaga addinin yahudu al-ahbar din nan sune kadai masu fasara addini shi yasa za ga sune ake ce mafirrisiyun su suka rubuta talmud na yahudu duk wanda ya kawo ta fasara ta addini in ba akan tsarin su ba ba za a karba ba a gurin kristoci yanzu duk addini na pastor na pastors ne na coci ne coci shi zai tsaya ya ce abu kaza shi za a yi abu kaza shi za a yi ko akwai ababil ko babu ababil kaga addini ya koma hannuwa amma a musulunci babu wannan abu babu wani kwamitin malamai wanda suka fi kowa ƙarfi ma'ana su za su fassara addini duk wanda ba fahimtar su ba kuma ba haka yake ba babu wannan malaman a cikin musulunci kowa istihadi zai ya karanta ya gane ya ce abu kaza shine daidai sai a duba a gani domin daidai din akwai mizanin ta yana ne muna da qur'ani muna da sunna shi yasa Allah madauki ya kiyaye kiyaye qur'ani babbar miza ce daga kiyayewa manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ran da kaji wani yana sukan alqur'ani to yana sukan manzancin manzon Allah ne gaba ɗayan sa sallallahu alaihi wasallam daga ran da kaji wani yana sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu fassara alqur'ani to shi ma yana sukan alqur'ani yana kuma sukan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya jama'a addinin musulunci ba zai yi ba sai ka yarda da khatmun nubuwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzo na ƙarshe annabawa da manzanni sun wuce a gabanin sa kuma mutuwarsa ba ta sa addinin ya kare an fahimci wannan nan can wanda shi yasa muka tsaya mu yi wannan bayanin ba don wani abu ba daga ciki kuma da makuga shi yasa Allah madaukakin ya sanya alqur'ani a matsayin mu'jiza mafi girma ta wannan manzanci duk inda za ka yi ba za ka kawo irin alqur'ani ba har zuwa tashin kiyama Allah ya yi challenging mutanen duniya a kawo wani abu irin alqur'ani ba a samu yi ba daka kiyaye dukkan wahayi shi ma wannan khassisa ce min khasa'isi risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah madaukaki ya kiyaye wahayi daga ciki hadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tsare mana littafan sunna zaka buda ka gani wannan hadisi malamai sun ce ingantacce ne wannan hadisi malamai sun ce ba ingantacce bane Allah ne ya ajiye ya sanya mutane masu kwakwalwa masu kwanya masu riƙewa suka haddace waɗannan duka don a kare addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba a buƙatar wani daban ya zo daga baya da sai da shi addini ya cika ko a ce a bashi matsayin Allah ko a bashi matsayin annabi ko kuma a ce jikan manzon Allah ne ko makamantan wannan duk ba a buƙata hanyar mu ila zamu aljanna ake so a je to aljanna za a iya zuwanta ta bin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kiyama ba tare da bin wani mutum ba daban sannan Allah madaukaki daga cikin khasa'is na wannan manzancin Allah ya zabar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai abokai na kirki ba waɗanda suke masa tawaye ba waɗanda suke karbar sakonsa wanda bayan ya mutu sun ci gaba da tafiya da wannan sakon kullum ina ga mana wannan zancen cewa inda a ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani addinin daban suke talla ba addinin musulunci ba da ya mutu sai su ce ku bai mu koma addinin mu na gargajiya a koma bautawa Lata da Uzza an samu wannan a tarihin su ba a samu ba me suka ci gaba da bautawa Allah da wannan sako suka yi amfani Qur'ani da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka rayu kuma Allah ya taimake su shi yasa malam Ibn Qayyim yake cewa babu mutumin da ya taba zagin Allah irin yan Shi'a ya faɗi irin wannan dangane da kiristoci da yace sun ce Allah yana da ɗa yace amma zagi ne da yan Shi'a suka yi wa Allah su ce sahabbai ba mutanen kirki bane kafirai ne mutanen banza ne sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar su kuma suka ci gaba da taimakawa wani sako Allah ya taimakawa wannan sakon ko ba gane ba Allah ya taimaka musu ko bai taimaka musu ba idan da sakon da suka yada ba musulunci bane to da Allah ba zai taimaka musu ba a ce ko Allah ya taimaka wa shirka ya taimaka wa mutanen banza ya taimaka wa munafikai ya taimaka wa kafirai ya lalata addininsa kenan to babu zagi da aka yi wa Allah irin wannan kun fahimci wannan abu dan haka mutun yace sahabbai kafirai ne kuma sannan ya yadda da cewa Allah ya ce muki addininsa bayan mutuwar manzansa ta hanyar waɗannan sahabban to hakika ya zagi Allah an fahimci abin ko ba a fahimta ba to wannan kenan mu bar wannan dai sannan Allah madaukake ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyya ta musamman wa innaka la ala khuluqin azim wannan dalili ne na cewa sakon da ake so ya isa in ta gaskiya ne to wanda ya zo da shi yafi kowa gaskiya idan ta haƙuri ne wanda ya zo da shi yafi kowa haƙuri idan ɗabi'a ce take sa a yadda da mutum to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa ɗabi'a mai kyau wa innaka la ala khuluqin azim kuma Allah madauki ya tarbiyyantar da shi tun yana karami aka zare zuciyar aka wanke ta aka tsaftace ta aka mayar masa Allah mai iko ne akan komai haka mai tsaftar zuciya ne ba a buƙatar wani da zai zo daga baya ce yafi shi fahimta ko akwai akwai wanda zai zo zai ce yafi manzon Allah sanin abin da ya dace mu a wannan zamanin mu wannan shi ma zagi ne ga Allah zagi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya ku bayan Allah mu tsaya kan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai riko da shi ba mu buƙatar wani sako duk wani sako da zai zo daga wani mutum to ya zama bayani ne na ma'anar wannan sakon bayani ne na alqur'ani shine tafsiri ga littafin tafsiri nan ya halatta kowa ya rubuta inda yana da ilimi ba cewa akai a daina zuwa da ilimi ba amma ilimin kada ya fita daga wannan alqur'ani duk abin da za a yi istinbatinsa kamar ka'ida sai ta malamai kullu istinbatin ko kullu ma yustanbatu ya'udu ala an-nass bil ibtali fala yajuzu al-akhdh bihi duk wani abu da za a yi istinbatinsa a ce daga qur'ani aka samu ko daga hadisi aka samu sai kuma ya zo ya komo ya rusa qur'ani ko ya rusa hadisin to bai halatta ya aiki da shi ba don haka a yi istinbati a gano hukunce hukunce a ƙara basira amma kar a fita daga alqur'ani kar a fita daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ai har lokacin yayi ba mu karanta komai ba tayi bal alwajibu ala al'umami ibadatu rabbihim mun tsaya nan abinda yake wajibi akan al'umma shine ibadatu rabbihim su bauta wa ubangijinsu fi kulli waqtin a kowane lokaci wa bi kulli halin kuma a kowane hali ma'ana ko manzo yana nan ko baya nan wajibi a bauta wa Allah an fahimci wannan sakon ina nana ta shine saboda muhimmancinsa in ka rike wannan sakon ka gane shi ka ruguza duk wata tafiya da ba ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali ne ginshiki da yake karfafa mana imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sama da kowanne abu to sai mu tashi kan inda yace wali hadha qala insha Allah Allah madaukiya kai mu gobe ya nasin abinda zamu karanta kenan mu bi mu ƙara fahimtar abinda malamin ya ambata mana a littafi Allah subhanahu wa ta'ala ƙara mana fahimta Allah ƙara tabbatar da mu a hanyar daidai wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk